jama'a assalamu alaikum. Masu raro a yau shirin ciki da gaskiya zai shiga jihar Katsina don bin diddigin zargin da dan asalin jihar Alhaji Mahadi Shehu yayi ta kafafen yaɗa labaru daban-daban na Najeriya. Gwamnatin jihar Katsina da gwamnanta Aminu Bello Masari. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashim Gumel. A cikin wannan shiri za mu ji zargin da Mahadi Shehu yayi na cewa daga watan Yuli na shekarar 2015 zuwa watan Afrilu na bana gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira biliyan 52 da sunan lamuran tsaro amma babu tsaron. Hakanan Mahadi ya ce akwai wasu ƴan sanda masu gadi a wani gidan makamashi na Katsina da ake amfani da sunayensu wajen lashe kuɗaɗen. Mahadi bai tsaya nan ba sai dai ya ce an bayo wani babban hafsan soja da ya ziyarci jihar Katsina ihsanin naira miliyan 200. Sai dai ya ce karkatar da kuɗin aka yi ba a baiwa babban hafsan sojan ba. Zargin na Mahadi ya ce yana da takardu da hujjojin fitar da kuɗaɗen har ma da lambobin asusun bankuna da aka yi ta zuba kuɗaɗen. Hankalin wannan shiri ya koma duba batun ne bayan da reshen jihar Katsina na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya CNG ya rubuta majalisar dokokin jihar don neman ta binciki gaskiyar lamarin. Kwamitin majalisar ya gayyaci ƴan ƙungiyar don ba da bahasi inda kuma kwamitin yanzu yake binciken kan gano gaskiyar al'amarin. Kafin mu tsinda mu cikin shirin ga tabbacin da ɗan kwamitin da ke binciken wannan zargi na majalisar dokokin jihar Katsina Muhammad Komanda Dutsunma ya bayan na cewa kwamitin zai yi adalci.
Kafin kusan wanda ke jihar Katsina ya zo a nan a kafafe na sadarwa da media da sauransu. Amma tun a wannan lokacin da muka ji ta san wani aure da mutum na ta faɗa a waje a gefe baka da wani bias da za ka ɗauka ka ce kai wani bincike ko wani abu kaza a kan wannan. Kamar misalin mutum ne bari wani ɗan uwan shi a gaban alƙali dan alƙali ke yin hukunci ko ya samu ƙara. Wannan ƙungiyoyi su suka kawo mana ko muka tabbatar musu za mu bi. Amma mun so su ba mu hujjoji da suka dogara a kan su wanda mu ma za mu ɗauka a kan su mu ɗora mu aiki a kan su insha Allah. Amma da dai haka dai yanzu sun ba mu zuwa duka wani musulmi ne kuma ko da yaushe ayar ƙur'ani na gaya mana cewa in ta akwai kansu da na baɗin saka don yi ne an ci su ko mu jihar kan su ne kawo ka ake ba kuma in an zo ma da bayani su ka shi ke ne ne kar ka je ka faɗa ma wanda ake zargi ba tare da hujjar da za ka iya kare kanka ba sai yanzu muna bincike. Tabbatar da menene gaskiya al'amari sannan kuma insha Allah rubi duk abun da ya kamata na umma su kike ga kadan zati Allah ta rubuta.
Shin kuna da niyyar gayyato shi wannan Mahadi Shehu ya muku bayani ne ko kuma ko sun hanyoyi da za ku gudanar da wannan binciken don tabbatar da hakikanin abun da ya faru?
Eto ta san yanzu mu muna aiki ne a gaban committee kuma ni member ne na committee ba chairman na committee ba. Amma na tabbatar da ke zai kai ga inda sai an buƙaci shi Mahadi Shehu ɗin kila a buƙaci wasu abubuwa ko kuma a jirgin shi domin yin wasu tsarin bayani.
Wato abinda nake faɗa kusan abubuwa ne da na ji labari ya faɗa da dama kuma a wata gaba yaɗa labaru aka kuma yaɗa a yanar gizo. Shin kun fara nazari akan abubuwan da ya faɗa ko kuma sai dai kawai abinda bincike ya fito da shi ne za a iya ji daga wajen ku zuwa yanzu?
Yawwa to wannan shi ne gaskiya a wanda bincike bisa da shi ne za a iya ji insha Allah.
Honorable Muhammad Komanda, kusan majalisun jihohi za a iya cewa su ne dama masu yin dokoki kuma sannan idan mutane suna da korafi wajensu suke garzayawa kai tsaye su kai saboda ɗauki mataki da ya dace ko da majalisar tarayya abinda ake ta fama kenan. Amma sau da dama ko duk abubuwan da ake sake zartaswa ba su fiye sauraron majalisa ba. Me za ka ce game da tabbacin wannan binciken zai tsaya ya aiki tsakani da Allah?
Insha Allah rabbi tabbacin da muke ba jama'a jiya ka ina mu jama'a ne wanda suka zaɓe mu kuma sun zaɓe mu dai domin mu zama tabbacin musu da binciken da abin. Insha Allah rabbi muna ba da tabbacin in Allah ya da zami abin da aiki a cikin wannan. Insha Allah.
To tunda na tabbatar mutane za su so a ce na tambaye ka tambayar ita ce majalisun dokokin jihohi an ɗauke su tamkar ƴan amshin shatan gwamnoni ne kawai saboda duk wani abin da za su yi ana ganin sai abin da gwamna yake so ne kawai suke iya yi. Shin ku ya kuke a jihar Katsina?
yake lalle kamar yadda ta faɗa wannan shine tunanin al'umma daga waje to amma ko da yake mu duk inda ka ga aiki ko ga malamai suna tare da gwamna suna yin abun da yake daya suna yin abun da yake wanda ya dace za su sami musu dama a haka ko ba haka ba su kawo mune malamai suna jihar Katsina alhamdulillahi mun fito a jam'iyya ɗaya ko muna mutunta juna amma wannan ba zai hana ka yi wani bincike ba don ka tabbatar da mene ne gaskiya domin in gwamnatin ke da gaskiya ka tabbatar maka da gaskiyanka sai kuma abun da wancan ke faɗa ne shi ma mu tabbatar da gaskiya wannan shi ne aikinmu insha Allah.
Daya daga cikin ƴan kwamitin da aka kafa domin binciken wannan zargi kenan Muhammad Komanda Dutsunma. Game da kungiyoyin arewacin Najeriya ta CNG wadda tun farko ta neman majalisar jihar Katsina ta gudanar da wannan bincike ta yi mana ƙarin bayani kan buƙatar da suka mika ta bakin shugabanta a rashin jihar Katsina Jamila Aliyu.
Mu kamar da muka je mun ce wasu to mu abin da muke so su yi committee kana wannan committee din ya kasance zai kira dukkan mutanen da suka yi involved cikin wannan allegation din na Malam Mahdi har shi Malam Mahdi din su gayyato shi idan ko Malam Mahdi yana jin tsoron barazanar tsaro to da Allah muna roƙon alfarma su su iske shi har Kaduna inda yake sai suka ce a'a ai in har suka gayyato shi to su zo su bashi security din duk da ya kamata su bashi yanzu ka tsara lafiya ko ba lafiya sai muka tura Allah su gayyato dukkan mutanen nan in su gayyato mutanen nan kowa ya zo ba da bahasi ga zargin da Malam Mahdi ke yi ga zargin da gwamnati ke yi idan Malam Mahdi ya kasance cikin wannan zargi na shi akwai kaji ko ƙarya to ya zama wajibi majalisa ta tilasta wa Malam Mahdi a matsayin ɗan Katsina ya fito ya ba al'ummar jihar Katsina haƙuri sannan kuma gwamnati ta kai shi kotu saboda wani ya kasance izina ga wasu idan kuma har ya kasance cewa zargin da Malam Mahdi gaskiya ne to ya zama wajibi ga majalisa ta hukunta duk mutumin da ke da hannu a cikin wannan madakala so sai shi chairman na committee din wani dan majalisa Safara ya ce suna tabbatar mu da cewa ko mun kawo wannan takardu ko da mu kawo ta ba majalisar shari'a take dama suna da ɗan preparation din su na cewa za su yi fara binciken kan wannan al'amarin amma suna ƙara tabbatar mana da cewa za su bincike wannan al'amari kuma in suka bincika shi duk wanda ke da wani hannu ciki ko ta bada kalan Allah zai sokanta shi.
Amma Jamilu yi mana bayani shin ku menene ya ba ku kwarin gwiwa na lalle ku je majalisa saboda wani ya yi zanta a wata kafar labaru majalisa kuma ta yi wani abu a kai.
To mu abin da ya sa muka yi wannan na ɗaya jihar Katsina jiha ce wadda take ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da talauci a Najeriya ga baki ɗaya sannan idan ka diba irin zaizayar ƙasa da sauransu jihar Katsina tana fama da irin wannan abubuwa idan aka duba wajen shaye-shaye da sauransu sun kaga to idan har waɗannan kuɗin za a ce a jihar Katsina wani ya je ya ɓadda su wanda muke tsarin cewa hatta wannan kashe-kashe da ake yi a jihar Katsina yana faruwa ne sanadiyyar rashin wadatattun kuɗin da za a je a yi abubuwan da ya kamata a yi to babu ko shakka ko ya kamata a bincika domin a gano wannan kuɗi ya suka ruwa a yau IDP kamsu umar ke da kai su kaɗai kansu a rar da muka je majalisa cewa ba tsara suna da sama da mutum 5,000 faskari suna da sama da mutum 3,000 wadanda dukkan su a IDP kamsu ke mata ne da yara ƙanana idan har waɗannan kuɗin za a yi amfani da su mutanen da za a iya maida su gidajen su a yarasu talabin su kuɗaɗen da za a yi amfani da su a kasai makamai kuɗaɗen da za a yi amfani da su a ƙara wasu kansu jami'an tsaro waɗanda ke a wannan filin dagai a ƙara wasu ƙwarin gwiwa domin su dage su yi wannan ayyukan nasu to idan har ya kasance cikin ɗan lokacin nan da ake fama da wannan kashe-kashen a jihar Katsina a ce akwai kuɗi irin waɗannan kuma wani ya ji ya salwantar da su ta yi da ya fata ya salwantar da su ba to babu ko shakka ya yi wasa ne da rayukan al'ummar da ke jihar Katsina kuma ya ce a bada al'ummar cikin jihar Katsina wannan shi ne dalilin da ya samu kanta to idan kan Malam Bahari ya fito ya wannan zargin to ya kamata a bi shi a gane kadin shi saboda daga nan ya samu ƙarshen kashe-kashen da ake cikin jihar Katsina.
Jamilu Aliyu wato abinda nake magana ku kuna jihar Katsina me yasa duk waɗannan abubuwan suna faruwa sai da kuka jira wani ya je hira kafar labaru ne sannan kuka yi wari ku ɗau mataki a kai.
Abinda ke faruwa mu muna a jihar Katsina amma ka san wannan labarin shi kanshi Malam Hadi da ya fito shi mutane suna ta mamaki ma inda ya samu irin waɗannan labaran haka ko kuma a ta inda ya samu irin takardun shi haka cewa gashi an yi kaza can an yi kaza saboda duk inda ya faɗi zai faɗi lamba account na banki zai faɗi takardun da sauransu so mu kuma mu da kai ba mu samu irin wannan takardun ba so haka shi da ya samu su sai kasance kamar ya farkar da mu da cewa to ga abin da ke faruwa jihar Katsina sai muka ce sun da farkar da mu ko ba za mu kwanta ba kamata ya mu ɗaga mu ci gaba da neman bahasi kan wannan al'amari shi ya sa muka tashi a lokacin.
Thank you. shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG kenan reshen jihar Katsina Jamila Aliyu wanda kuma ya tabbatar da cewa idan har majalisar jihar Katsina ba ta dauki matakin da ya kamata ba tabbas za ta dauki mataki na gaba kamar yadda masu iya magana ke cewa waka a bakin mai istafa dadi to idan Allah ya kaimu mako mai zuwa za mu tattauna da Alhaji Mahdi Shehu kan wannan zargi mu kuma ji martanin gwamnatin jihar Katsina da aka zarga yanzu amarin Nasiru Adamu ya kaya da yake muka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Guman daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.